sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sa zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Juma'a 17 ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Ali ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Ga kanun labarai.
A ƙasa da kwanaki 100 na gwamnatin Donald Trump, sai karo take da cikas ɗaya bayan ɗaya. Kakakin fadar White House ya ba tabbacin ɗaukar ƙara na hana aiki da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar. Mutane 42 suka mutu sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallaci da ke arewacin Siriya.
To Allah ya kyauta.
Akwai 'yan ta'adda na Boko Haram waɗanda suke a ƙauyen Tambashe suka sami sojojinmu suke su sun tuba saboda ba dan komai ba.
Kakakin rundunar mayakan ƙasa na Najeriya General Sani Usman Kuka Sheka za ku ji dalili da ya sa suka miƙa wuya. PDP ta kai ƙarar wani sanatan ta da ya canza sheka zuwa jam'iyya mai mulki, za ku je abin da take so kotu ta yi mata. A jamhuriyar Niger kuma gwamnati ta buƙaci majalisa ta kwaɓewa wasu rigar kariya, za ku ji dalili. Jimmai Alina tafi da shirin lafiya uwar jiki. Yanzu sai a fara da jin labaran duniya tukuna.
Asare, assalamu alaikum. Sautari kwanaki 100 na farko na shugaban Amurka a zangon mulkinsa na farko, manufofinsa na zama karɓaɓɓu ga 'yan majalisar dokokin ƙasa wanda kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka, musamman ma a ce jam'iyyar shugaban ƙasa ita ce ke da rinjaye a majalisar kamar yadda ake da shi a halin yanzu. Sai dai a wannan karin labarin ya sha bamban da lokutan baya, domin yanzu ana cikin watanni 2 na farko da ƙaddamar da gwamnatin Donald Trump, amma rikicin safiya daban na rana daban. Kama daga manufofin gwamnati na kiwon lafiya zuwa na shige da fice, ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da gwamnatin ta Trump ta kudura aniyar cimmawa a tashin farko ya yi karo da cikas a majalisar da ma kotu. Wannan ya yi karo da ƙaran da shugaba Trump ke yawan nanatawa cewa ya samu gagarumin nasara a cikin watanni 2 farko fiye da duk wani shugaba a tarihin Amurka. Wannan lamari ba boyayyen batu bane, domin ko kowa ya san Trump na fuskantar matsaloli, inji Larry Sabato, wani mai fashin baki a harkokin demokradiya na Jami'ar Virginia. Ya ce shugaban yana jin jiki ga dukkan manufofin da ya kaddamar na baya-bayan nan, ko shine wanda ya faru a ranar Laraban ta gabata, wanda wani alkali babban kotun ƙasa ya takawa umarnin shugaban ƙasa birki wanda shugaba Donald Trump ya bayar game da bakin haure, musamman na hana wasu 'yan ƙasashe 6 shigowa Amurka. A hana wannan umarnin fara aiki ne ku sa ɗaya rak kafin ya fara aiki.
Kakakin fadar White House Sean Spicer ya tabbatar da cewa gwamnatin Donald Trump za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wasu alƙalai biyu suka yanke game da hana fara aiki da umarnin da shugaban ya bayar na hana wasu 'yan ƙasashe 6 waɗanda galibin al'ummarsu musulmi ne shigowa Amurka. A taron manema labarai da aka saba yi kowace rana a fadar ta White House, Spicer ya bayyana wannan dakatarwar da alkalai suka yi a matsayin batun kawai, kana ya bayyana aniyar ta White House na ɗaukaka ƙara. Shugaba Trump dai ya lashe takobin zuwa kotun koli akan wannan batu idan har buƙatar haka ta taso. Wannan umarnin dai ya kamata ya fara aiki ne a cikin tsakiyar daren Alhamis wayewar garin yau Juma'a, amma maimakon hakan sai wasu kotuna biyu a nan Amurka suka ba da umarnin ɗage fara aikin wannan umarnin, wanda shi ne zagaye na biyu da shugaban ya ba da umarnin wane ne zai shigo Amurka, wane ne ba zai shigo ba. Alkali Derek Watson na Hawaii ya kafa hujja da kalaman Donald Trump shi da wani na hannun damansa a lokacin yakin neman zaɓe da ma bayan zaɓe a matsayin abin da ya dogara da shi na taka wannan umarnin birki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mutane 42 ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallacin da 'yan tawayen ke rike da shi a arewacin Siriya, kamar yadda kungiyar da ake kira Turanci Syrian Observatory for Human Rights ke cewa. masu aikin bada agajin gaggawa da masu kare farar hula duka dauke da ke kasar ta Syria suka ce tuni aka isa wannan wuri domin taimakawa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su jiya Alhamis a Jina wanda ke yankin gunduma Aleppo. Masu banda wannan agajin farko da suka isa wannan wuri sun ce akalla mutane 20 suka mutu nan take. Kungiyar mai headquarter a London ta ce masallacin da wannan lamari ya faru yana cike ne da masu ibada wanda galibi suna sallar isha'i ne. Kungiyar ta ce sama da mutane 100 ne suka samu rauni yayin da wasu da dama suna cikin kurakuzan ginin masallacin da aka kai wa harin. Sai dai kungiyar ta ce har yanzu ta kasa tantance wani jirgin ne ya kai wannan harin. A lokutan baya dai sojojin Syria da Russia su ne suke kai hari da jirgin sama a Idlib da kuma gunduma Aleppo a cikin shekaru 6 da aka kwashe ana wannan yakin basasa. Sai dai kuma ko bayan ga jiragen Syria da na Russia akwai tawagar sojojin sama Amurka da ke aiki a wannan wuri. Wannan harin ya zo ne kwana ɗaya bayan wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a fadar gwamnatin ƙasar na Damascus wanda ya dalilin mutuwar mutane 30.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana zangonsa na biyu da rangadi da yake yi a ƙasashen Asiya inda yau Juma'a ya sauka a Koriya ta Kudu. A sa'ilin wannan ziyarar da ya Tillerson zai gana da manyan jami'an Koriya ta Kudu da kuma wato wurin da ya raba koriyoyin guda biyu. A zagayen rangadin nasa na farko Tillerson ya faɗa jiya Alhamis a Tokyo cewa akwai buƙatar buɗe wani sabon babi na hana Koriya ta Arewa samar da makaman nukiliya wadda aka gaza yi cikin shekaru 20 da suka wuce. Tillerson ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan dalilansa na wannan rangadin shine musayar ra'ayi tsakaninsa da Japan, Koriya ta Kudu da kuma China akan hanyar da za a samu ci gaba kan wannan rikici. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen Amurka ne da takwaransa na ƙasar Japan Fumio Kishida ya ce kar wani abu ya ba Koriya ta Arewa tsoro game da Amurka, don haka yana kira Koriya ta Arewa wanda ta jingine batunta na samar da makamin nukiliya da kuma duk wani abu da ka iya kawo ta da jijiyar wuya. Sai dai kuma ya jaddada manufar Amurka na kare Japan da kuma sauran ƙawayenta a yankin. A zangon ƙarshe na rangadin da yake yin zai kai shi ƙasar China inda zai gana ko kuma inda ake sa ran zai gana da shugaban ƙasar Xi Jinping.
Wasu 'yan fashi a teku a ƙasar Somalia sun saki wani jirgin dakon mai da matukansa su 8 'yan ƙasar Sri Lanka ba tare da gitta kowane irin sharadi ba ko kuma karɓan kuɗin fansa. Sake wannan mutane ya biyo bayan wani buɗewa juna wata da aka yi tsakanin 'yan fashin da sojojin ruwa kafin daga bisani a shiga tattaunawa tsakanin sojojin ruwa da wasu dattawa da kuma 'yan fashin. Sai dai an jima wasu mutane biyu na garin Habo da ke Somali rauni. Wannan ya faru ne sa'ilin da sojojin ruwa suka buɗe wuta ga waɗanda suka saci mai a cikin wannan jirgi kuma suke ƙoƙarin tserewa. Shirin gani da ido sun shaidawa sashen Somalia na murya Amurka cewa sojojin ruwan Somalia da ke yankin Puntland sun tsare wani ƙaramin jirgin ruwa da suke da tabbacin cewa zai kawo 'yan fashin da ke riƙe da babban jirgin da matuƙarsa su 13 abinci. John Steed, manajan ƙungiyar masu sa ido a harkokin fashi a teku, ya shaidawa murya Amurka cewa an yi wa ɓarayin ƙawanya ne ba tare da ba su damar kubcewa ba, kuma aka ba su zaɓin da ba su iya kauce masa, wato kai dai su amince ko kuma su gane kuransu.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar mayakan ƙasa ta Najeriya ta ce wasu mayakan Boko Haram su aƙalla 9 sun miƙa kai. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka kakakin rundunar mayakan ƙasa na Najeriya ne ya bayyana haka ga Hassan Maina Kaina.
Akwai 'yan ta'adda na Boko Haram waɗanda suke a ƙauyen Tambashe suka sami sojojinmu su ce su sun tuba saboda ba dan komai ba, sun gaji da wannan asa da suke saboda abin bai tsinana musu komai. Su tara ne kuma sun zo sun sami sojojinmu da suke zantare a kan hanyar Kulumbagana. Yanzu haka ana nan ana tantance su ana binciken su. Alhamdulillahi muna farin ciki da irin waɗannan abubuwa saboda dama wannan aƙida ta su ta Boko Haram ba wata aƙida ce ta kirki ba. Alhamdulillahi sun fara ganin haske wanda abu ne ya kamata su tuntuni.
Suna ina ne a halin yanzu?
Ya kamar yadda na shaida dama cewar ana nan ana binciken su saboda yanayin tsaro ba zan faɗi ma. suke ba, amma ina tabbatar ma suna nan ana kula da su ana kuma mutunta su.
A halin yanzu idan akwai su ƴan Boko Haram da suke jin ka, wani sako zaka mika musu?
Kamar yanda muka sha nanatawa, akida ta ta'addanci na Boko Haram ba akida ba, saboda wata akida ce bata san komai ba, face banna da katar rayukan jama'a, kuma akida ce wadda ta yi duk wani tanadi da addinin musulunci ya yi kara tsaye, saboda haka ba addini ba ne, kawai ta kungiya ce waɗanda suke son abin duniya. To bai kamata ba mutum ya kasance bi tsakani da Allah yake yi ya shiga wannan kungiya, saboda haka waɗanda ma suke ciki kamata ya suna ba a su duba, saboda akwai tanaji da hukuma ta yi yanda abin zai masu sauki, saboda ko ba daɗe ko ba jima'a duk wanda yake ta'addanci na Boko Haram ko dai a kashe shi ya mutu a aikin banza a tsara ko kuma a kama shi yanda za a gurfanar da shi gaban yara, amma wani abu ne da ba zai dore ba ta'addanci.
Idan jiga ta kafe kai na manya kwanfe kuna ma za ke idan ba.
Babbar jam'iyyar Hamayya PDP a Najeriya ta gurfanar da Senator Nelson Effiong daga jihar Akwa-Ibom gaban wata babbar kotu da ke Abuja, tana neman alkali ya kwace kujerar Nelson saboda ya canza sheka zuwa jam'iyya mai mulki APC. Ga ci gaban rahoton da Nasiru Adamulika ya aiko mana kan wannan batu.
Wannan ya biyo bayan damuwa da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Godswill Akpabio yayi na nuna hakan ba zai yiwu ba don ba bangare a PDP bare a samu sauyi sheka. Effiong ya dage jam'iyyar ai ta rabe gida biyu. PDP ta ci gaba da zargin APC da neman maida Najeriya mai bin jam'iyya daya, dan haka ta hana PDP dinke baraka. Ga abin da sakataren committee recon PDP Abdul Ningi ke cewa.
Daya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyya koma bayan fada shine wannan fadan, kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baki a cikin fadan. Amma dai muna roƙon Allah tunda ya fi karfin kowa ya nuna uwanmu hanyar mu samu maslaha domin jama'iyya ta zauna dabliginta. Ba zai yiwu ba, kuma ba za mu yadda ba, kuma ba zai yiwu a ce Najeriya jama'iyya ɗaya ke mulkinta ba. Duk wanda yake mafarkin wannan ya yi wa kansa ƙarya. Ba zai yiwu ba, ba za a iya ba, kuma ba za mu ga wani ranar a ce yau jama'iyya ɗaya ce ke Najeriya ba. Wannan ba zai yiwu ba. Ina so ka tabbatar ka ji daga wurina, kuma muna da yawa masu irin wannan ra'ayin.
APC dai ta yi watsi da wannan zargi da nuna PDP ba wata barazana ba ce ga zaben 2019. Mai Malabu ni shi ne sakataren jam'iyyar APC na ƙasa.
Babu ma wani buƙatar sai an raba jam'iyyar PDP, ba a dunkule suka yi muka kada su ba. So me ma zai sa sai mun raba su mu karbi wani ko kuma mu karbi wasu? Mutane suna sha'awar su ƙaura daga jam'iyyar PDP saboda halin da ta shiga ciki, saboda abun kunya da suka yi tsawon shekaru da suka yi mulki. Mutane kuma suka ga yanzu ne aka samu sauyin da su ma ya kamata su zo su bada gudunmawar su. Shugabancin Muhammadu Buhari shike tallata jam'iyyar APC ko a ina a Najeriya.
Zargin da ake muku shine kusan ku kun fi kwarewa ne ga harkar adawa, su kuma yin PDP sun yi gwamnati shekara 16, don haka har yanzu kuke ganin kamar barazana ne gare ku in kun ba su suna rai.
Ai babu maganan barazana, mutumin da yake da karfin sa yake kan karagan mulki kaka da shi zabe wani barazana zai maka? Ba maganan barazana, ba ma shakkan wani barazana daga gari, ba ma ma wani tsoron cewar za su zama mana barazana. Babu barazana, saboda mu idan akwai abin da muka sa a gaba shine mu kyautata rayuwar 'yan Najeriya, mu maida mutuncin Najeriya ta dawo daram kamar yadda take.
Bayan nasarar lashe zaben gwamnan Ondo da Akaredelu na APC yayi, APC ta dinke barakata ta rashin jituwa, musamman ma da uban jam'iyyar Bola Tinubu. Ita kuwa PDP ga shugabanta Ali Madu Sharif na mulki a helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza, bangaren makarfin jiran hukuncin kotun koli kafin sanin mataki na gaba.
The major effort to take back the PDP and we want to tell all warring parties to sheathe their sword.
Shugaban kwamitin sulhun sa kai na PDP gwamna Siriya Ke Dixon ke nuna kwarin gwiwar iya haɗe kan jam'iyyar ba tare da jiran hukuncin kotun ƙarshe ba. Nasiru Adamulika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yau Juma ake sa ran wani kwamiti a Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar zai fara aiki kan bukatar da gwamnatin kasar ta gabatar na neman a cire wasu mutane rigar kariya domin a gurfanar da su gaban shari'a. To ko su wane ne mutanen? Ga Suleiman Muni Barma da amsa.
Dan Majalisar Dokoki Sidi Lamin da tsohon minista Lawali Shebu da takwaransa Usman Galadima su ne aka bayyana cewa gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta nuna bukata ga majalisa ta cire musu rigar kariya don ba alkali dama ya saurare su akan laifuffukan da ake zargin kowanne daga cikinsu ya aikata a yayin gudanar da aiki ko wasu harkoki na kashin kansa. Saboda haka majalisar ta kafa waɗannan kwamitoci a ƙarƙashin sashe na 51 na kundin Constitution, inji Sa'idu Dille, kakakin 'yan majalisar PNDS tsareya ɓangaren masu rinjaye.
Guda an ce ana zargin shi da kaman traffic da drug. Gudan kuma biyu an ce su ministoci ne wanda ba su yi ba aikin su. Guda ana zargin shi da ko ya taba kudin mutane, wasu an ce kuma ya yi cin hanci cikin wani al'amarin daukan mutane aiki. To idan dai an ce akwai kuma masu laihuka a nan cikin majalisa ko kuwa wani wuri wanda suna da wata kariya, kuma ya kasance da su 'yan majalisa su ne za su ba da dama a yi wannan bincike, to majalisa ai ba za ta karewa ta hana ma dokayen aikin ta ba.
'Yan majalisa kimanin 15 ne da suka hada da na adawa da masu rinjaye ke kunshe cikin kowane kwamiti, abinda ke fayyace haɗin kan da ke tsakanin su a wannan aiki. Sai dai ɗan rajin kare demokradiyya Alhaji Salisu Amadu na yi wa wannan al'amari kallon taron a shashayi a watse.
Dodo ne kurin dan abin da ya sa su yi kasama da faɗi da ƙasa da faɗi da tutar al'umma na musukan abubuwa da gida. Farci mata rigar kariya, rigar damfaraci ta 'yan siyasa. Farskoi mutane suna aiki da wannan abubuwan, suna ta'asa, suna tuta ƙasar nan. Yau an wayi gari talaka yanda ake tutar shi, yau kukan zuci, kukan hili, ba kukan da bai yi ba.
To amma a cewar dan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar MNSD Nasara Murtala Alhaji Mamuda, za su yi aiki ba tare da saka son rai ba.
Ya cancanta da irin laihin da mutum yi. Laihi ne kamar na ta'adda na ƙasa, dole ka gani wanda idan ya rata akan mu wannan. Akwai kuma laihi da ya shahi kamar harkar siyasa. Kenan ban tsammani a 'yan majalisa na yanzu za a samu wannan raunin na a ce kawai din dai ana tare abokai ne a yi wannan, wanda ba aiki ba ne na 'yan ƙasa, ko mai kamata mu a ce dan majalisar dokoki a irin wannan abun.
Ƙungiyoyin kwararren kula na ganin idan da gaske masu mulki ke shirin soma farautar masu laifuffuka, to a fara daga sama.
Manyan gaggan wanda ya kamata a kawowa a huda musu gaga su muke shira ba wannan ba Allah wani amalika, tun daga farizalar republika har zuwa minister har zuwa wani kananan 'yan majalisa wanda suka yi ɓanna, su ne kusa a hudu a kama.
A wannan juma'ar ne 'yan majalisar za su yi muhawara akan buƙatar ta gwamnati kafin a ƙayyade lokacin da kwamitocin za su soma aiki, wanda kuma ba za su fice kwanaki 15 ba domin gabatarwa zauren majalisa rahoton nazarin da suka aiwatar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Barma.
Tunda shi cewa yake wai ya taɓa soja, ya zai saka wani uniform da ba na soja ba, in ba in haka ne sai ya sauka bai bari a naɗa wanda shi yake ganin wannan riga na da mutunci kuma zai saka ta.
Ba akan kansu kaɗai suke wannan aiki ba, duk da tsaro ta fito da bayani ta ce ba shi da kima da daraja ta yaki.
Wasu lauyoyi a Kano kenan kan batun saka kayan sarki na shugaban hukumar Kastam Hamidu Ali da kuma batun Ibrahim Magunan EFCC. Za mu kawo muku cikakken wannan rahoto cikin shirin hantsi. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, karfe 1:18 da ƴan kai. A halin yanzu ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Daya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar kanjamau ko kuma sida. To za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da kanjamau. tun lokacin da aka tsayar da ɗaya ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar ƙanjamau kusan shekaru 30 da suka shige. Kusan dai shekaru 30 da suka shige duk ranar 1 ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin barnar da ƙwayar cutar ƙanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. Ƙwayar cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya, galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu. Cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu. Da idan aka ce mutum ya harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau, to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne, ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau. To amma sannu kan hankali an samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta, domin yanzu wadda take fama da ƙanjamau za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba. Har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu. An samu wayewar kai sosai akan wannan cuta, domin akan yi gwaji kafin a yi aure. Wasu mutane kuma don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su. Sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da ƙanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin ƙanjamau a ƙasar Afirka ta Kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa NACA a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce.
A hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gaban mu kam. In ka duba shekaru 5 da suka wuce, wayanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu da kusan kashi 20 daga cikin 100. A cikin shekara 5 dinnan da suka wuce a nan Najeriya, wayanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi 15 a cikin 100. So ba za a ce ba mu samu nasara ba, tabbas mun samu nasara. To amma akwai raguwar aiki, saboda mun san wayansu kasashen duniya a nan Afirka kamar South Africa sun samu matukan nasara, kuma gwamnatocinsu suna kokari sosai wajen kula da masu wannan cutar. Kuma mun san a nan Najeriya, gwamnatin Najeriya ta karbi jihohi 2 daga wurin gwamnatin America, Taraba da Abia. Yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar. Amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi, za mu ci gaba da aiki da partners ɗin, wato wayanda suke taimaka mana mu tabbatar cewa masu wannan cuta sun sha magani, wayanda suke basu san suna da cutar ba an nemo su an basu magani. Saboda cutar ƙanjamau yanzu ta daina kisa a duniya, ta daina kisa. Inda za ka sha magani za ka iya ci gaba da harkokinka, ba ma wanda zai san kana da cutar. Kamata ya a ce kowa ya fito a gwada shi idan kana da cutar, ya fi a ce ka san kana da cutar ka nemi magani ka sha, ka kace za ka zauna ba ka san ka sani. Abinda muke son mu yi kenan.
Dr. Sani Aliyu, matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu, wato daga wajen haihuwa kenan, yadda suke samu daga wajen mazajensu.
To shi ma nan an samu ci gaba sosai, saboda ita wannan ƙwayar cutar, wato virus da take cikin jini, idan mace mai juna biyu ta sha maganin wannan cutar ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba. Kuma an nuna daga gwaje-gwaje da yawa cewa tabbas wannan yana aiki. Shi yasa yanzu muke hakikancewa akan duk macen da take da juna biyu, a duba a ga tana da cutar nan. Inda tana da cutar, za mu bata magani ta sha yanda jaririn ba zai kama cutar ba. Kasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cutar, amma mu a Najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar mata masu juna biyu kashi 30 ne daga cikin 100 kawai suke shan magani. Kaku ai akwai aiki gaba.
Waɗanne yankuna ne akwai ana ba da matsalar? Kamar kwanaki ka ce abun ya ƙaru kamar a yankunan karkara, ya lamarin yake ne?
So ba wai akwai cutar da yawa ba ne a yankunan karkara. Matsalar da ake samu shi ne yawanci gwaje-gwajen da ake a birni ake ba a ƙauye ba. Saboda zan baka misali, idan aka duba yanzu a Najeriya, a cikin mutum 5 a Najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi. Amma in ka je birni, ka duba birni da ƙauye, a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu, abin ne mutum ɗaya ne daga cikin uku. Ka ku tabbas ai ɗan binni an ce sun fi wayewa dama, to tabbas a nan ma ɗan binni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba su da shi.
Sidama yanci yone shi ne sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Sida shi ne sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Akwai wani alhaji nana kullun yana canza wal mata mata mata, kamar yana sake wal riga. Kullun yana canza wal mata 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 mata, kamar yana sake wal wando. Kullun yana canza wal gabdi 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 gabdi, kamar yana sake takalmi. Nace mashi alhaji Dibo, alhaji dai na hakan ga, kala kaje ka dauko sida. Nace mashi alhaji Dibo, alhaji dai na hakan ga, kala kaje ka dauko sida. Alhaji sai ya ce min, inyuwa ce asida, talauci ne asida, rishin kudi shine asida, rishin kudi shine asida. Shagalin shi yana ta canjin gabdi, yana ta canjin mata. Wata ranga alhaji kwance, wata ranga alhaji kwance, nace mashi alhaji kakaha, alhaji sai ya ce min, jifa ce mushe, jifa ce mushe. An kawo yan bori da su da yan buga goge, da su da yan buga korai, kacacaf 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 kacacaf. A'a an yanke bakaken kaji, amma alhaji na nan kwance, amma alhaji na nan kwance. An ka yan bori, an kawo bokaye, bakal akuya an yanka ta, amma alhaji na nan kwance, amma alhaji na nan kwance. An kawo malam, malam ya ja yasin, malam ya ja tabzi, an yanke, amma alhaji na nan kwance, amma alhaji na nan kwance. Da doktor ya auna shi ya ce alhaji ya dahu sida.
Shirin lafiya uwar jiki na Jummai Aliyana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da.
Sau tari kwanaki 100 na farko na shugaban Amurka a zangon mulkinsa na farko, manufofinsa na zama karɓaɓɓu ga 'yan majalisar dokokin ƙasar, wanda kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka, musamman a ce jam'iyyar shugaban ƙasar ita ce ke da rinjaye a majalisar ƙasar kamar yadda ake da shi a halin yanzu. Sai dai a wannan karin labarin ya sha bamban da lokutan baya, domin yanzu ana cikin watanni biyu na farko da ƙaddamar da gwamnatin Donald Trump, amma rikicin safe daban na rana daban. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya tabbatar cewa gwamnatin shugaba Donald Trump za ta dauka ƙarar wato hukuncin da wasu alƙalai biyu suka yanke game da hana umarnin da shugaban ya bayar na hana wasu 'yan ƙasashe shida waɗanda galibinsu musulmai ne shigowa Amurka. A taron manema labarai da aka saba yi a kowace sati a fadar ta White House, Spicer ya bayyana wannan dakatarwar da alƙalai suka yi a matsayin batun kawai. Kana ya bayyana aniyar ta fadar White House na dauka ƙara.
To madalla a gaishe ka da haka, Allah ka mu ƙarshen shirin safe sacen da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim ya wadda ta yi gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirin mu da ma engineer Darrell Smith da ya rika masa, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.